Mutuwar tsohon shugaban kasar Amurka na 39 Jimmy Carter mai shekaru 100 a duniya kuma wanda ya samu lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel ya sanya dubban mutane a kasashen duniya cikin alhini ganin irin tasirin da aka ce margayin yayi a fannin kulla alakar diplomasiya tabbatar da zaman lafiya kare haƙin bil'adama noma da dai sauransu tana shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bi sahun shugabannin kasashen duniya wajen mika sakon ta'aziyya da nuna alhini ga mutuwar tsohon shugaban kasar Amurka ka din baya ga gwamnatin masana tarihi siyasa demokradiyyar kasa da kasa da suka yi tajajantawa kasar Amurka suna mai cewa an yi rashin zakakurin shugaba Najeriya dai na daya daga cikin kasashen nahiyar Afrika da marigayi Jimmy Carter ya ziyarta a lokacin da yake shugabanci wanda ya kasance a kasar a ranar 31 ga watan Maris zuwa 3 ga watan Afrilun shekarar 1978 a lokacin mulkin tsohon shugaba Chief Olusegun Obasanjo ko menene masana siyasa za su tuna da marigayi ai Jimmy Carter Dr. Kichime Goyan Gotau ya ce
ni malami ne na jami'a na Lincoln University Malaysia dake Jami'ar Nasarawa State University a nan Kefi dan fara ne da ta'aziyya zuwa ga mutan America gaskiya shugaba Jimmy Carter babu irin sa cikin shugabanni na ƙasa gaba daya saboda a lokacin da ya ziyarci Najeriya a shekara ta 1978 gaskiya ban kai shekaru 5 ba amma kin ga yanzu ina sharhi ne da yawon mai ilimin political science na karanci zamansa da rayuwarsa da shugabancinsa da kuma na shugabanni da dama a duniya saboda haka akwai wani abu guda ɗaya da ya cimma a duniya da mutane yanzu dole mu yi la'akari da shi cikin shugabanni ba a fara samun wani shugaba da ya kawo zamantakewa da abokantaka da ƙasashe masu tashe ba sai da akai Jimmy Carter saboda daidai lokacin da ya ziyarci Najeriya yayi nunin ne Najeriya ta zamo ita ma wata zakara ce a shugabanci na duniya da ikamata ai abokantaka da ita ba wai ya daukaka shugabancin General Obasanjo bane kawai a'a ya daukaka ƙasa Najeriya da kuma nahiyar Afrika gaba daya
masanin tarihi kuma mawallafin jaridar Neptune Prime ya ce zuwan margayi Jimmy Carter Najeriya yana da muhimmanci matuƙa ba ga Najeriya kawai ba da ma ita ƙasar Amurka din
sunana Hassan Gimba mawallafin jaridar Neptune Prime zuwan Jimmy Carter 1978 yana da muhimmanci ba Najeriya kadai ko Afrika ba har da ita kanta America din a lokacin suna neman karbuwa Afrika kuma suna ganin Najeriya ta karbe su Afrika za ta karbe su domin Najeriya a lokacin hakikani ita ne ake ganin shugaban Afrika kamun ya zo Najeriya akwai dan guntun tarihi an fi shekara 10 Najeriya da Amurka ba sa shiri domin abubuwa biyu na farko Najeriya bata yafewa Amurka ba goyon bayan da ta nuna wa ƴan bangaren Biafra da suke neman ballewa daga Najeriya ta taimake su da makamai da duk irin gudunmuwan da za ta yi ba su a matsayin ta na ƙasa Amurka na biyu kuma tun ba gwamnati kafin shi Jimmy Carter ba gwamnatin su Nixon da su Ford sun nuna son kai wa gwamnatin nuna danniyan launin fata wato apartheid na South Africa akan bakaken can South Africa irin sannu-sannu da America take zaba da independent South Africa lokacin su wasan suka nuna ba masu yanzu a ba su yanzu kuma wannan ya nuna karfin Najeriya da muhimmancin ta domin ba kamar yanzu ko shugabanni Najeriya su ta yawo suna zuwa kasashen turawa su turawan ba sa zuwa domin babu abin da suke gani za su tsina na Najeriya a lokacin shugaban Najeriya America da kanta dole su ma suka kame shi ziyara kuma zuwan Jimmy Carter Najeriya din shine zuwan shugaban America na farko a Africa domin kafin shi of course akwai Franklin D. Roosevelt da ya tsaya a Monrovia 1943 amma tsayuwa ne kawai na dan lokaci akan hanyar shi na wucewa sannan kuma kamun shi Andrew Yang din ma ya zo ya ba wa Obasanjo hakuri ya lallabe shi ya kai ziyara Amurka din sau uku Henry Kissinger Secretary of State na Amurka wanda ta wani waje ma ya fi Vice President karfi sau uku yake so ya zo Nigeria ya tattauna yanda za a ba wa Rhodesia da Namibia yanci lokacin suna karkashin South Africa amma Najeriya ta hana shi ya shigo Najeriya su Obasanjo suka ce bai zai shigo ba sau uku Secretary of State na America wannan yana nuna karfin Najeriya lokacin da kuma martaba da suka ba kansu
a cewar dattijan kasa mai shekaru 99 a duniya kuma jigo a siyasar Najeriya tun shekara 1953 Alhaji Tanko ya kasai ko shakka babu zuwan Jimmy Carter ya daukaka darajar Najeriya a idan duniya
babu shakka zuwan Carter ya daukaka darajar Najeriya kwarai da gaske kasashe da yawa wanda suka ji cewa Carter ya zo Najeriya, to ba shakka wannan zuwa ya ƙara masa daraja a idonsu. Kuma in za a ziyara irin wannan, ko gwamna ko shugaban ƙasa, yana tunanin idan ya je ƙasa me zai iya musu su ko me za su nema gurinsa. Kuma bayan ziyara ai akan yi yarjejeniya a kan magana ko tattalin arzikin ƙasa ko ta harkar siyasa sauran irinsu. A wannan ɓangarori Amerika tana da gudunmawa da za ta bayar kowace ƙasa ta cikin duniya. Fatan da zan mata shi ne wannan rashi da ta yi na babban tsohon shugaba nata, to Allah ya mayar musu da wani makamancinsa a halin yanzu ko a nan gaba.
Masana tarihi da siyasa da dama sun tabbatar da cewa ziyarar marigayi Jimmy Carter ya yi matuƙar tasiri ga ɗaukaka darajar Najeriya. A lokacin da yake kan ƙarƙar mulki, marigayi Jimmy Carter ya ziyarci nahiyoyi biyar kama daga Afirka, Asiya, Turai, Arewacin Amurka da Kudancin Amurka. Halima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.